Wannan yunkuri na zuwa ne a daidai lokacin da matsalar rashin tsaro na 'yan bindigan daji a kasar ke da kamari, musamman a yankin arewa maso yammacin Najeriya da wasu sassan kasar, inda ake salwantar da rayukan dabbobi da hana kiwo ga uwa uba garkuwa da mutane domin karban kuɗin fansa. Kungiyar makiyayan dabbobi ta miyatta Allah, wacce ta duba hanyoyin magance matsalar makiyaya da manoma a taron da ta gudanar na yini guda, ta ce wannan masifa ta shafi kowa kuma dole ne a tashi tsaye don shawo kanta. Gari abinda shugaban kungiyar Yar Usaini Yusuf Botso ke cewa,
wato duk masifa da kowane dan adam bahillace ne ko ba bahillace ba arewa da Najeriya ya shafi kowa, kuma mun ga inda zaka ga Bafulatani a arewa bai iya sauka mota, bai iya kwana a garin in an ganci an ga zomo, to wanga akwai rashin adalci da kuma yima doka karan tsaye. Shi yasa muka ce to mu kira taro, mu kira dukkan jami'an tsaro a zauna a yi magana, mu dama muna bada goyon baya ga yanda za a iya zauna lafiya a ƙasa. Kuma halin da muke ciki yanzu kullum sai rashin tsaro yake ƙara ta'azzara, saboda bahillaci yana da nage 100, yana da yaya 20, za a ɗauke shanun nan gaba ɗaya, kuma waɗanda suka ɗauke ba su za su ci ba, sai dai su sayar da su a yi musu kuɗin goro don su samu makamai ko wani abu, su bar mutumin nan tsirara.
A nata ɓangaren ƙungiyar makiyayan dabbobi ta miyatta Allah Kautar Hori, da ta haɗa al'ummar Fulani daga yankin ƙasashen Afirka 16 ƙwararru a fannin tsaro da shugabannin addini haɗa da jami'an gwamnati, ta ce ana yawan zargin al'ummar Fulani da harkar ta'addanci. Hakan ne ma yasa ta gayyato masu ruwa da tsaki daga ciki da wajen ƙasar don lalubo mafita mai ɗorewa, kamar yadda shugaban ƙungiyar Alhaji Bello Baɗejo ya bayyana.
Ba mu zura ido mu ci gaba da ganin abubuwan nan yana ta faruwa ba, mun ga ta cewa gwanda mu shigo, mu ga ta cewa ta ya za a yi mu taimaka ka wani bangare mu kungiyar mu za ta iya taimakawa. Wannan takin wannan taron ma Fulani ina ma menene matar za mu zauna mu gane zarge-zargen da ake wa Fulani, me dalilin da yasa ake zargin su, kuma abubuwan da Fulani suke aikatawa da gaske suna aikatawa, idan suna aikatawa to me yasa suke aikatawa, kuma wani shawara za a yi da a shawo kan dukkan al'amarin da ake tunani ba daidai bane wanda yake faruwa a cikin al'amuran mu na Fulani.
Shi ko fitaccen malamin addinin Islama Sheikh Mahmud Gumi, wanda ya sha ido hudu tare da ganawa da 'yan bindigan dajin, ya ce waɗannan mutane suna buƙatar a yi musu wata ma'aikata da za ta mai da hankali kan harkokinsu na kiwo da noma a ƙasar.
I Ministry of Nomadic Affairs, the minister sosai wanda shugaban ƙasa zai tsaya gani an fitar da kuɗi, an musu makarantu, an yi musu asibiti, an yi musu abubuwa, za su bari mutane ne jahilai? Kuma me ake mamaki wa jahili ya ɗauki bindiga? Ba wani mayaƙi a cikinsu da bai ce muna in za ku muna kaza ba za mu bari. Kuma gashi mun gani a shinkafi, dajin shinkafi an yi sulhu da su, mun yi maya amma wani wa'azi ma ya suke dukkan mutane, kuma ya gaya mana ya bari ya kada mu yadda kuma masu gurɓataccen aƙida su shiga cikin su.
Ko da yake dai gwamnatin Najeriya ta ce akwai tsare-tsare a ƙasa da aka ware wa ɓangaren noma da kiwo a ƙasar. Dr. Muhammad Mahmud Abubakar shine ministan noma da raya karkara a Najeriya.
Abu ne wanda yake gwamnati yana ci mata tuwo a ƙwarya, amma kuma tana yin duk abin da ya kamata ta yi, tana da tsare-tsare, sannan kuma an ma yi waɗansu a sakamakon haka akwai kuɗi da aka kebe wanda shi ya bada umarni da za a yi waɗannan gyare-gyare da kuma ainihin gina waɗansu wuraren kiwo inda su kansu makiyaya za su samu wurin zama, da akwai makarantu da za a yi, da asibiti da duk sauran abin da ya kamata. Yanzu haka akwai waɗansu irin su, amma dole a bunƙasa a kuma gyara ma waɗanda suke nan a ƙasa.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.